Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 11 ga watan Afrilun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
A yau Litinin, mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya ayyana tsayawa takarar shugabancin kasar a gargashin jam'iyyar APC mai mulki a shekara mai zuwa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa sojojin Rasha na shirin kai manyan hare-hare a gabashin Ukraine, yayin da ya ce dakaransa za su kasance cikin shiri kuma za su maida martani. A jiya Lahadi, masu goyon bayan Rasha suka gudanar da zanga-zanga a biranen Frankfurt da Hannover na Jamus, inda kuma masu goyon bayan Ukraine da suka fi su yawa nesa ba kusa ba su ma suka yi tasu zanga-zangar.
To, kanin labaran duniyar kenan.
Dear Nigerians, for the past 7 years, I have served as Vice President under a true Nigerian patriot, a servant of the nation in war and peace.
To, mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo kenan yake bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben 2023 kamar yadda kuka ji a kanin labaran duniya. Muna dauke da rahoto. To, a kuma wani mataki na magance matsalar tsaro da ke neman zama ruwan dare a Abuja, babban birnin Najeriya, kamar yadda rahotanni ke nunawa. Hukumomin birnin sun gudanar da wani taron gaggawa.
Jami'an tsaron kara tabbatar ma da shi minista cewa lalle yanzu haka sun riga sun sa sababbin tsare-tsare, inda aka kafa kungiyoyi daban-daban na sa ido na kota kwana don magance matsalan garkuwa da mutane.
Muna kuma tafa da shirin ilimi wanda Babangida Jibril zai gabatar, da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da falalar azumi, albarkacin azumin watan Ramadana da muke ciki, amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Litinin, mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo ya ayyana tsayawa takarar shugabancin kasar a gargashin jam'iyyar APC mai mulki a shekara mai zuwa, lokacin da shugaba mai ci Muhammadu Buhari zai kammala wa'adinsa. Daga cikin manyan jam'iyyan kasar biyu, shine na baya-baya da ya shiga takarar shugabancin kasar mafi yawan al'umma da karfin tattalin arziki a Afirka. Wanda da farko aka zaba a matsayin mataimakin shugaba Buhari a shekarar 2015, Osinbajo ya yi sanarwar ne bayan an shafa watanni ana hasashen ko yana da shirin gadar ubangidansa ko a'a. A wata sanarwa, babban lauyan dan shekara 65 kuma tsohon malamin jami'a ya ce shekarun da ya yi a ƙarƙashin jagorancin Buhari sun sa ya zama mutumin da ya fi dacewa da wannan aikin. Ya yi alƙawarin ci gaba da manufofi da ayyukan shugaba Buhari, ciki har da manyan ayyukan shimfiɗa sabbin hanyoyi da layin dogo. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa sojojin Rasha na shirin kai manyan hare-hare a gabashin Ukraine, yayin da ya ce dakaransa za su kasance cikin shiri kuma za su maida martani. Da yake magana a wata hira a daren jiya Lahadi, Zelensky ya ce kwanaki masu zuwa za su kasance da muhimmanci fiye da kowanne a yakin da aka kwashe makonni 6 ana yi. A wata hira da shirin 60 Minutes na gidan talabijin din CBS na daren Lahadi, ya kuma faɗi cewa ci gaba da kasancewar Ukraine ya dogara ga ƙara kaiman Amurka wajen tura makamai, kuma ya ce ya ba shugaban Amurka Joe Biden jerin abubuwan da suke bukata. Ministocin harkokin wajen tarayyar Turai za su gana a yau Litinin don tattaunawa akan sake sanyawa Rasha takunkumi. A jiya Lahadi, masu goyon bayan Rasha suka gudanar da zanga-zanga a biranen Frankfurt da Hannover na Jamus, inda kuma magoya bayan Ukraine da suka fi su yawa nesa ba kusa ba su ma suka yi tasu zanga-zangar, a cewar 'yan sandan kasar. Kimanin masu zanga-zangar goyon bayan Rasha 600 cikin ayarin motoci 400 dauke da tutocin Rasha ne suka bi ta birnin Hannover da ke arewacin Jamus, yayin da magoya bayan Ukraine kusan 3,500 suka tattara a tsakiyar birnin, a cewar 'yan sandan. An sanya shingaye don raba masu zanga-zangar goyon bayan Rasha da masu zanga-zangar Ukraine a cewar jami'an tsaron. Sun kuma kara da cewa wasu lokutan yanayin yayi zafi, amma dukan bangarorin biyu sun yi zanga-zangar cikin lumana. Kimanin 'yan Rasha 235,000 ne ke zama a Jamus daga ƙarshen shekarar 2020 bisa ga ƙididdigar gwamnati. Haka kuma kimanin 'yan Ukraine 135,000 ke zama a Jamus kafin mamayar Rasha a ƙasarsu bisa ga ƙididdiga. Amma kusan ƙarin 'yan Ukraine 300,000 suka isa Jamus tun bayan da Rasha ta fara ƙaddamar da farmaki a Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To anjima kadan Maryam za ta kawo mana karshen labaran duniyar, amma kafin nan bar mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su, inda za mu fara da siyasar Najeriya. Mataimakin shugaban kasar Farfesa Yemi Oshibanjo ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben da za a yi a kasar a baɗi. Oshibanjo ya bayyana hakan ne a wani bidiyo da aka nada wanda ya wallafa a shafukansa na sada zumunta a yau Litinin, lamarin da ya kawo ƙarshen raɗi-raɗi da kiraye-kirayen da wasu ke yi na neman ya tsaya takara. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana.
Dear Nigerians, for the past 7 years, I have served as Vice President under a true Nigerian patriot, a servant of the nation in war and peace, and a man of integrity, President Muhammadu Buhari. We have, together, worked through some of the most difficult times in the history of our nation.
Mataimakin shugaban Najeriya, Professor Yemi Oshibanjo kenan, ke bayyana kansa ga 'yan Najeriya a wani mataki na bayyana neman takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023. Wannan kalamai na mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Oshibanjo ya zo ne a daidai lokacin da jigajigan jam'iyyar ta APC cewa hadda jigon jam'iyyar ta APC Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da ake wa kallon ubangidan Professor Yemi Oshibanjo tuni suka ayyana kansu a matsayin masu neman wannan mukami na gadon shugaban kasa Muhammadu Buhari a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. To kuwa magoya bayan Professor Yemi Oshibanjo da ke birnin Lagos suka ji game da wannan ayyana bukatarsa na neman shugabancin Najeriya, ga dai abinda wasu suke cewa.
Oshibanjo always fights for justice. He quench crisis in the nation, try to make peace.
Wannan malami ya ce Oshibanjo na yaƙi domin tabbatar da adalci a duk lokacin da aka samu tashin-tashina. Yakan garzaya domin ganin ya ba da haƙuri da kuma tabbatar da doka da oda, don haka ni zan zaɓe shi idan ma akwai gazawa da ake ganin ya yi. Wannan laifi ne na masu ba shi shawara da suka mamaye gwamnati.
I will go for Oshibanjo. It's good. Yeah, I'll go for his subordinate. I will say they are the one blocking his way.
Shi ko wannan malami cewa yanayin da ake ciki a Najeriya yana neman matashi mai jini a jika, ba wai wanda ya riga ya tsufa ba.
Yanayin tafiya yanzu ta matasa ya kamata a ce an bar mutum wanda yake da dan kwarin hanzari ne yadda zai iya yin abubuwa tare da matasa, yana gwagwarmaya tare da matasa. Oshibanjo gaskiya baya nuna kabilanci a rayuwarshi, saboda mutane da za su duba su gani abubuwa suna faruwa akan Buhari lokacin Buhari yana tafiya yana travel yana barin shi akan kujera, kuma kowa yana ganin yadda ra'ayin Najeriya yake tafiya yana dan dama-dama in Buhari yayi travel ya tafi. In an bar Oshibanjo akan kujera nan za a ga dan canjin wasu abubuwa sun dan faru.
Yanzu dai a yanda ya rike kasa da shekara guda a gudanar da babban zabe na kasa, a yanda kuma 'yan takara ke ci gaba da fitowa, fatan 'yan Najeriya shine na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a sassa daban-daban na kasar. Domin kuwa sai da zaman lafiya ne za a samu sukunin gudanar da babban zabe a ko'ina. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To an jima kaɗan Babangida Jibrin zai zo mana da shirin ilimi. Ana kuma tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Hukumar kwastam ta Rasha ta ce tarayyar Turai ta EU ta hana motocin da aka yi wa rajista a Rasha da Belarus shiga kasashen kungiyar. Matakin da yana daga cikin jerin takunkumin da EU ta sanya wa Rasha saboda mamayar Ukraine. Yanzu motocin dakon kayayyaki na ƙasa da ƙasa masu dauke da lambar rajistar Russia da Belarus ba za su iya jigilar kayayyaki a fadin kasashen EU ba, a cewar wata sanarwa daga hukumar kwastam ɗin Russia a ranar Asabar. Sai dai tarayyar ta EU ta amince motocin dakon magunguna, abinci, kayan noma, makamashi, taki da wasu nau'ikan ƙarahuna su shiga ƙasashen. Tarayyar Turai dai ta dogara sosai akan makamashi da taki daga Russia. A nan Amurka, fadar White House ta ce shugaba Joe Biden zai zaɓi wani tsohon mai shigar da ƙara na gwamnatin tarayya don shugabantar hukumar ATF ta kula da barasa da tabar sigari, bindigogi da kuma ababen fashewa, yayin da kuma a yau Litinin zai sanar da sabbin matakan sa ido akan makaman da ake kerawa a ɓoye marasa lamba. Steve Dettelbach shi ne zaɓin Biden a matsayin daraktan hukumar ATF, wanda Majalisar Dattawan Ƙasar za ta amince da shi. A wani taro da za a yi, ake sa ran Biden tare da mataimakiyar babban lauyan gwamnatin ƙasar Lisa Monaco zai sanar da ƙoƙarin gwamnatinsa na magance bindigogi marasa lasisi, ciki har da hana ƙera kayan aikin da masu sayan bindiga za su iya yin amfani da su wajen ƙera bindiga mara lamba da kansu. Sabuwar dokar ma'aikatar shari'a ƙasar za ta buƙaci kayan aikin ƙera bindigar su kasance masu lamba da jami'an tsaro za su iya amfani da ita su gano makaman da aka yi amfani da su wajen aikata manyan laifuka. Sannan masu sayar da kayan ƙera bindigar su kasance masu lasisin gwamnatin tarayya su kuma gudanar da bincike akan masu saye. Duk wani shago da ke da bindiga mara lamba to dole ne ya sama musu lamba bisa ga dokar.
A gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To idan muka duba batun tsaro a Najeriya, a daidai lokacin da rahotanni ke nuna cewa ana samun karuwar aika-aikar 'yan bindiga da ake wato da ke sace mutane a wasu yankunan babban birnin tarayya a ƙasar ta Najeriya, ministan birnin Malam Muhammad Musa Bello ya kira wani taron gaggawa da zumar ganin an shawo kan wannan matsala, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya aika mana daga Abuja.
Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, sannu a hankali sha'anin tsaro sai kara taɓarɓarewa yake, inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da satar mutane don neman kuɗin fansa, musamman a yankunan ƙananan hukumomin birnin. Wannan ne ma sa ministan birnin Malam Muhammad Musa Bello ke nuna rashin jin daɗin sa, inda ta kai ga ajiya ya kira wani taron gaggawa da manyan jami'an tsaro a birnin. Alhaji Abubakar Sani shi ne mai magana da yawan ministan, ga kuma ƙarin bayanin da ya min.
Wannan taro na gaggawa da jami'an tsaro shi mai girma ministan Abuja Malam Muhammad Musa Bello ya kira shi ne don ya ƙara jaddada musu buƙatan ƙara sa ido akan irin matsalolin da suke faruwa, musamman matsalan garkuwa da mutane da kuma sauran laifuka da ake aikatawa.
Taron wanda ya kunshi kwamishinan 'yan sandan birnin, daraktan hukumar tsaro na DSS da kuma kwamandan hukumar tsaro ta Civil Defense da ma kwamandan brigade din sojojin da ke gadin fadar shugaban kasa ya cimma matsaya, kamar yadda Abubakar Sani ke ci gaba da ƙarin bayani.
A nan ne kuma su jami'an tsaron ƙara tabbatar ma da shi minista cewa lalle yanzu haka sun riga sun sa sababbin tsare-tsare, inda aka kafa ƙungiyoyi daban-daban na sa ido na kota kwana don magance matsalan garkuwa da mutane a sassuka daban-daban na wannan birni da kuma ƙauyuka. Su jami'an tsaro suka tabbatar ma da shi mai girma minista cewa ana kuma tabbatar da tsaro a wannan birni na tarayya.
Dr. Kabir Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Za mu yaba mashi minista da ya yi wannan yunkurin. To ya kamata ofishin minista ya zan akwai tsari na tsaro wanda ya haɗa duk ɓangarorin na tsaro. To abu na biyu shi ne tattara bayanai da tantance su, wato abin da ake ce intelligence. Kuma wannan yana da nasaba ne da irin yadda aka sawo jama'a cikin tafiyar. Muna da fahimtar cewa lalle akwai giɓi a nan. In ka diba ma satin da ya shige an samu tarzoma a yankin Kuje, inda matasa suka fito suna nuna kukansu da yanayin tsaro da ake da shi saboda sace jama'a da kai kusan 10. Abu na uku shine haɗa kai tsakanin ita birnin tarayya da jihohin da ke kewaye da ita. Sai abu na ƙarshe tabbatar da cewa su hukumomin na tsaro waɗanda ke cikin birnin tarayya an sa ido da bibiya, ba wai kawai ringa ɗaukan kuɗi ana basu ba tare da sa ido da bibiya ba.
A baba nan dai 'yan bindiga daɗi na cin karansu babu baka a yankunan karkara na birnin tarayyar, inda kuwa makonnin da ya gabata sai da suka bindige shugaban kungiyar Meta Allah tare da yin awon gaba da wasu mukarrabansa. Abin ma kenan da yasa wasu yan asalin birnin irin su Alhaji Ibrahim Tungamaje ke ganin cewar akwai bukatar makwatan birnin su taimakawa yan sa kai.
Kasan tsoro din ya fara daga gida ne kafin je waje. Minista kuka da zama mashi ya taimaka ma yan banga a taimaka musu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a Najeriya jama'a na ci gaba da fuskantar matsanancin yanayi na zafi musamman arewacin kasar wanda ke sa wasu musulmi da ke azumin wato daukan matakai da za su samu a kan sa'ida yayin da suke gudanar da wannan ibada. To shin me masana ke cewa kuma me ya kamata jama'a su yi a wannan yanayi? Muhammad Nasir ya yi kokarin nemo mana amsar waɗannan tambayoyi a wannan rahoto da ya aika mana daga Sokoto.
Jihohin arewacin Najeriya waɗanda suka yi iyaka da jamhuriyar Nijar waɗanda ke fuskantar barazanar gurgusowar hamada suna fuskantar matsanancin yanayin zafi. Masana sauyin yanayi a wani taro da suka gudanar a watan Fabrairun wannan shekara a babban birnin tarayya Abuja sun yi hasashen cewa wasu jihohin Najeriya za su cinci kansu cikin yanayin zafi fiye da kima. Farfesa Ali Umar Tambol, kwararre masanin sauyin yanayi na Jami'ar Usmanu Danfodo da ke Sokoto, na daga cikin mahalarta wannan taron.
Da aka yi wannan modelin din, sai aka ga cewa gaba ɗaya arewacin Najeriya da kuma kudanci, wasu wuraren kudanci, za a samu zafi fiye da wanda ake tsammani ne, wanda yake normal. To shi ne sa ga yanzu wannan wata kuma gashi ya zo cikin azumi watan Afrilu zafi ya yi yanzu haka kwana uku na wuce. Ita wannan kuma ta sake ba da update cewa mutane su kula za a samu tsananin zafi a jihohin Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kano, Katsina, Borno suka ba da wanga har cikin wasu jihohi cikin kudancin Najeriya. Za a samu ma'aunin zahin zai kai wajen 42-43 degrees Celsius. So idan aka waye gari temperature ita wannan ma'aunin zafi an samu ko 40 an ga samu ba ya yi mana yawa. Shin sai mutane yanzu suna wahala sosai.
Wannan yanayin ne yasa yanzu jama'a ke fuskantar matsanancin zafi kuma ga azumi abin da yasa wasu suka zabi daukar wasu matakai na sauƙaƙawa rayukansu kamar waɗannan jama'a da na tarar cikin wata fadama a Sokoto sun fake cikin yanayin sanyi.
Sunana Abdulrashid mai akwai makiyar asara. Gaskiya wanga zafi da an kai na bana yayi yawa. Muna da roƙon Allah ya shi mana sassauci.
Sunana Mallam Tsohole da Bagi.
To wallahi cikin gari haka yake kamar inda an kwana garwashi.
Duk inda babu innowa babu wuta ta latirin. Babu za'i ka zauna can don ciwo na iya kama.
Batun ɗaya ne har a jihar Kebbi kamar yadda wasu mazauna jihar suka tabbatar.
Sunana Dan Asabe mai fata ya wuri daga nan jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Na dade ban taba ganin zahi irin wannan ba. Saboda ana azumi zaka ga mutane suna siyan ruwan sanyi kankara ana lemawa gaji.
Muhammad Yazid Umar daga birnin Kebbi Nigeria. Yanayin zafi a jihar Kebbi sai dai mu ce Allah da ya kyauta. Abin gaskiya dai Allah da ya anshi ibadunmu.
To idan yanayi irin wannan ya kasance me ya kamata jama'a su yi? Farfesa Ali Umar Tambol yana mai cewa
an ba shi rutun rike shan ruwa. Su rike shan ruwa. To amma yanzu an zo a cikin azumi.
Ke azumi shi.
Kaga babu shan ruwa. Don haka dole na daidai mutane su rinka kokari su dan kauce wasu ayyuka wanda zai sa ka ƙara jin wahalar jin buƙatar shan ruwa.
Wannan yanayin a cewar masana sauyin yanayi yana faruwa ne sanadiyar wasu abubuwa da ake aikatawa musamman waɗanda ke kawo ɗumamar yanayi wanda duniya baki ɗaya ke fuskanta tare da fafatukar ilmantar da jama'a akan illolinsa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin ilimi tare da Babangida Jibril.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa. himma da kwazo kokayen mushinku.
Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam, shirin kuma da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A cikin shirin namu na yau za ku ji karashin hirar da wakiliyar mu a Abuja Madina Dauda ta yi da dan majalisar dattijai Aliyu Sabi Abdullahi game da kokarin da majalisa da kuma gwamnatin Najeriya ke yi na ƙara yawan jami'o'i da sauran kwalejojin ilimi a Najeriya, dukwa da kukan da malaman manyan makarantun ƙasar ke yi cewa gwamnati ta gaza wajen samar da isassun kuɗaɗe na tafiyar da irin waɗannan makarantu na gaba da sakandare, abinda kuma yasa darajar ilimi ya taɓarɓare a ƙasar, tare kuma da jefa malaman cikin wani yajin aiki na gama gari. Ko a wannan makon, gwamnatin Najeriya a ta bakin ministan yaɗa labaran ƙasar Lai Muhammad ta amince da ba da lasisin kafa wasu jami'o'i masu zaman kansu guda 12 a sassa daban-daban na ƙasar, matakin da ya sa wasu masana harkokin ilimi ke ganin mataki ne na mai da ilimin jami'a a ƙasar ƙarƙashin 'yan kasuwa, abinda kuma zai yi wuya 'ya'yan talakawa su samu zarafin shiga irin waɗannan makarantu. Ga dai Madina Dauda da bakon namu Sanata Aliyu Sabi Abdullahi daga jihar Neja.
To gaskiya tikoci suna cikin matsala, kuma idan babu tica ai babu makaranta. Rashin kwararrun tikoci kuma yana sa ma wasu makarantar ma gaba ɗaya in ka je tamkar suka ci mu an guyi. Akwai wuraren da ma za ka ji yaran za su ce su sun daina zuwa saboda ticin shi ma bai san shi ma bai san komai ba. To gaskiya duk waɗannan abubuwan sai na duba na ga bai yiwuwa mu samu ci gaba, dole sai mu mai da hankali akan maganar ticoci. Ko ƙarƙashin icce teacher zai koya ma ɗalibi, in dai teacher ya ƙware ya san abin da yake yi ɗalibi zai gane. Amma ka ɗauki shi ka sa cikin office mai AC da komai, bai sani ba, bai sani ba ne, bai iya ba, bai iya ba ne. To shi yasa kuma ni na ga kai gaskiya idan Allah zai ba mu nasara a wannan lokacin da nake tunanin ga kenan mu samu wannan jami'a, kaga ilimi ya zo kusa a wannan yanki, kuma ticoci za su samu sauki saboda wasu tahiyyar da za su yi bai wuce tahiyyar minti 30 ba, awa ɗaya maximum awa biyu ka tafi makaranta, kaga sauki ya zo. Kuma na imani in Allah ya yarda wannan zai amfana da wannan yanki da ita Niger State gaba ɗaya har da Najeriya gaba ɗaya.
Sai dai kuma wasu ƙwararru suna sukan ƙarin jami'o'in nan saboda suna ganin a yanzu ma yaya gwamnati ke fama da rike waɗanda suke da su, ina ga an ƙara wasu sababbi, me za ka ce?
To ai wannan ba za mu ce sabo fil haka ba ne, saboda ai dama akwai kwaleji a wurin, kuma kwaleji ɗin su ma sukan haɗa hannu da su Ilori da su Zaria suna sandwich. To yanzu ga sun koma jami'a, kaga shikenan abin da suke da wasu sai sun dawo su ma an ba su ƙarfin yi. To ai sauki ya zo, kuma amfani shine suna da watan inda aka yi jami'an ba hilin da ba su da shi, 500 hectares sun suke da shi, saboda haka ya ishe su su yi duk abin da za su yi. Kuma ko yanzu idan ka je wurin zaka cimma iya kokarin da shi wanda ke kula da makarantar provost din kenan yanzu yake yi. To shi yasa muka ga yana da fa'ida a ƙara mata daraja ta zama jami'a, saboda me waɗanda ke neman ilimi za su samu saukin zuwa neman ilimi. Mutuna in kai teacher ne sai dai ka je faculty of education na sauran jami'o'i, wanda yake kuma adadin mutanen da ake dauka a wayannan faculties din kalilan ne. To ai wannan shine matsalan da muka yi kokari mu ga an magance da kirkiro wannan jami'a.
Kana da yakinin gwamnati za ta iya daukan dawainiya kenan?
A dama tana daukan dawainiya already, saboda ai akwai ticoci wurin, akwai malamai wanda ke aiki a wurin, kuma waɗannan malaman an ba su dama ne darajar su ya karu. Kaga da ana kiranka lecturer zaka kare chief lecturer under Federal College of Education system, Iron College ko zaka koma jami'a yanzu, kaga shikenan zaka zama professor. Daga nan kuma bayan haka saboda ya zama jami'a, to lalle suna da dama kuma su hada hannu da mutane masu sha'awan tallafa ma ilimi na kasashen waje da sauran wurare don su haɓaka abin da suke yi, saboda haka dama ne ta samu. Kuma idan aka ce jami'a ai ba dole lalle sai kudin gwamnati kawai ba, masu hannu da shuni, masu tallafa ma ilimi su samu dama inda za su iya su masu kawo gudunmansu don wannan wurin ya samu haɓaka.
To masu sauraro, saboda ƙurewar lokaci, a nan shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya. Sai mako na gaba za ku ji martanin masana da malamai har ma da ɗalibai game da wannan mataki na ƙara ƙirƙiro jami'o'i, walau na gwamnati ko na masu zaman kansu da sauran manyan makarantu, duk da cewa wayanda ake da su a yanzu ana kukan gaza wajen tafiyar da su, da kuma uwa uba yajin aikin da malaman jami'o'i da ma ma'aikatan jami'o'in yanzu haka ke yi a Najeriya. A madadin wakiliyarmu Madina Dauda da sauran abokan aiki, musamman wanda ta ba da umarnin shirin Julie Ledes Gresham, naku Babangida Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani mako.
To albarkacin azumin watan Ramadana ga falalar wannan ibada daga bakin Malam Mustapha Dandume daga kanan Najeriya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sunana Mustapha Dandume daga nan Mu'adu bin Jabal, Kano, Najeriya. Yau zamu magana akan abin da ya shafi cewa mai azumi yana da farin ciki guda biyu wanda zai hada da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa idan ranar azumin ku yazo, kada mutum ya rika sakin baki ko da wani ne ya zage ka ko ya ci mutuncin ka ko ya neme ya fada da kai ko ya fadi wani abu a tattare da kai. Kana da damar da zaka dauki fansa, kar ka dau fansa, ka ce inni imru'un sa'imun, ni mutum ne wanda yake azumi. Ya tabbata dai a hadisin nan dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke kara da cewa wallazi nafsu Muhammadun biyadihi, yace larantsi da wanda nafsu Muhammadin biyadihi, ran nan na Annabi Muhammad yake a hannunsa, wallahi waran bakin mai azumi shine mafi dadi a wajen Allah daga kanshin almiski. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lisa'imi farhatani, mai azumi yana da farin ciki guda biyu, ya farahu ma wanda zai farin ciki da su, idza aftara, idan ya ci, ma'ana ya kai farhun, wato zai farin ciki, ma'ana idan ya kai azumin sa zai farin ciki. Lokacin da mai azumi ya kai azumi, farin ciki da mannar da yake ai tana da yawa, kaga farin ciki na farko kenan. Wa idza laqiya rabbahu, sannan lokacin da ya hadu da ubangijin sa, farhun, zai yi farin ciki nan ma bi saumihi da azumin sa, kaga farin ciki guda biyu kenan. Kullun da ya kai azumi zai yi farin ciki, to farin cikin farko kenan da mai azumi zai hadu da shi. Farin ciki na biyu shine lokacin da zai hadu da Allah, Allah kadai ya san me ya tanadar masa, kuma Allah kadai ya san me zai bashi a wannan rana, Allah kadai ya san me ya tanadar masa a wannan rana. Saboda haka musulmi da suke azumi su dage su tabbatar da samun wannan falala a cikin niyyar azumin su da kyautata azumi. Saboda haka azumi na Ramadanu a kunshe yake da irin waɗannan falaloli ga wanda duk Allah ya bashi dama yayi kokari ya samu ya rabauta da wannan. Muna fata Allah zai samu rabauta da wannan farin ciki guda biyu, farin ciki na farko lokacin da muka sha farin ciki na biyu, kuma lokacin da zamu hadu da Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To yanzu kuma ga labari a takeici.
A yau Litinin mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya ayyana tsayawa takarar shugabancin kasar a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki a shekara mai zuwa, lokacin da shugaba mai ci Muhammadu Buhari zai kammala wa'adinsa. Daga cikin manyan jam'iyyan kasar biyu shine na baya-baya da ya shiga takarar shugabancin kasar mafi yawan al'umma da ƙarfin tattalin arziki a Afirka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa sojojin Rasha za su kai manyan hare-hare a gabashin Ukraine, yayin da ya ce dakaransa za su kasance cikin shiri kuma za su mai da martani. Da yake magana a wata hira a daren jiya Lahadi, Zelensky ya ce kwanaki masu zuwa za su kasance da muhimmanci fiye da kowanne a yakin da aka kwashe makonni shida ana yi. A jiya Lahadi, masu goyon bayan Rasha suka gudanar da zanga-zanga a biranen Frankfurt da Hanover na Germans, inda kuma magoya bayan Ukraine da suka fi su yawa nesa ba kusa ba su ma suka yi tasu zanga-zangar. A cewar 'yan sandan kasar, kimanin masu zanga-zangar goyon bayan Rasha 600 cikin ayarin motoci 400 dauke da tutocin Rasha ne suka bi ta birnin Hanover da ke arewacin Germans, yayin da magoya bayan Ukraine kusan su 3,500 suka tattara a tsakiyar birnin. A cewar 'yan sanda, an sanya shingaye don raba masu zanga-zangar goyon bayan Rasha da masu zanga-zangar Ukraine. A cewar jami'an tsaron, sun kuma kara da cewa wasu lokutan yanayin yayi zafi amma dukan bangarorin biyu sun yi zanga-zangar cikin lumana. Hukumar Custom ta Rasha ta ce tarayyar Turai ta EU ta hana motocin da aka yi wa rajista a Rasha da Belarus shiga kasashen kungiyar. Matakin dai na daga cikin jerin takunkumin da EU ta sanya wa Rasha saboda mamayar Ukraine.
To masu sauraro baki daya abinda ya sauka kenan a wannan shiri namu ne wannan daidai lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato da karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana zamu da muku da wani sabon shirin yanzu kan a madadin Maryam Dauda wacce titani gabatarwa da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin sai engineer mu Nelson ni Mahmud Lalo nake cewa da fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.